Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfiya Hashim Gumel tare nake da Hanifa Kadir Isa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 4 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Russia kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido shi da shugaban Russia Vladimir Putin. Manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare domin dakatar da ci gaba da yaduwar makaman nukiliya tare da kauce fadawa rikicin nukiliyar. Pakistan ta fada a jiya Litinin cewa tana tattaunawa da shugabannin gwamnatin Taliban na Afghanistan ta kafofin diplomasiya domin warware wani rudani da ya kunno kai.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wani rikicin kabilanci ya faru a jihar Taraba.
Wani soja dan al'ummarmu wanda ya zo gida hutu kuma za samu dai ana fada tsakanin matasan Fulani ne da wayansu, yana hana su ku daina fada a cikin jama'a. Fada da shi sai zare takobi sai kai sarawa ainihin wannan shi sojan a wuyansa.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken abin da ya faru. Haka kuma za mu ji cewa abokai da masoya na marigayi tsohon gwamnan jihar Kano Alhaji Bashir Tofa na ci gaba da
amma idan mutum ya mutu abubuwa biyu za suka rage kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam kai masa addu'a kuma a ci gaba da tabbaka ayyukansa na alheri da yake kai.
Bayan rahoton da muke dauke da su haka kuma kamar kowace talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakkwato zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Russia kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido shi da shugaban Russia Vladimir Putin wani lokaci cikin wannan watan. Tuni aka shirya cewa manyan jami'an Jamus za su hadu da takwarorin aikinsu na Russia a cikin wannan watan na Janairu. A wata hoɓɓasa ta rage zaman ɗarɗa a yankin. A daidai lokacin da kuma fadar shugaban Russia ta Kremlin take shirya yin wani kutsen zuwa cikin Ukraine. Bisa ga wani rahoto da jaridan Bild ta Jamus ta bayar jiya Litinin, mai ba da shawara kan manufofin ƙetare Jens Plotner ya shafe makonni fiye da biyu yana tattaunawa da fadan Kremlin game da taron da za a yi tsakanin shugaban Jamus ɗin da shugaban Putin na Russia. Manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare da dakatar da ci gaba da yaduwar makaman nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce. Mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai. A lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato China, Faransa, Rasha, Birtaniya da Amurka, da a dunkule ake kira da gaggabiyar ko kuma P5. Muna jaddada cewa ba a iya galaba a yakin nukiliya ba, kuma dole ne a kaucewa gwabza fada da irin wannan makami. Kasashen biyar sun ba da wannan sanarwa ce jiya Litinin, daidai lokacin da tankiya a tsakanin kasashen yamma da Moscow take ƙara zafi dangane da yadda Russia take ci gaba da jibge sojoji a bakin iyakarta da ƙasar Ukraine. Kazalika dangantaka a tsakanin Amurka da China ta ɗanyi tsauri a saboda gardamar da suke yi kan zargin da ake yi wa Beijing na take haƙƙin ɗan adam. Ja-in-ja da suke yi game da tekun kudancin China da kuma jiragen sojin ƙasar da ke kai komo a kusa da Taiwan.
Tauran jima kaɗan Hanifar sake da labarai, amma kafin nan rikicin ƙabilanci na janyo asarar rayuka da dukiyoyi a ƙaramar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba, inda ƙabilar Fulani da kuma ƙabilar Karamjo suka farwa juna har ta kai ga tarwatsa kasuwar Karim da ke ci mako-mako. Wakilin Musalis Muhammad Garba na ɗauke da wannan rahoton.
yayin da Najeriya ke fama da matsalar rashin tsaro a jihar Taraba kuwa rikici kabilanci ne kamari a jihar a yayin da wasu kabilun ke yi wa wasu kabilun kallon hadirin kaji har ta kai ta kawo ana kartan kasa da nuna wa juna yatsa har ma da mace-macen rayuka Karim Lamido na daya daga cikin karamar hukumar da take fuskantar matsalar kabilanci wadda kuwa al'amarin sai dada hawhawa yake yi koda a baya-bayan nan ma rikicin kabilancin ya barke tsakanin al'umma kabilar Karimjo da kuma al'umma Fulani inda har aka rasa rai sama da 25 wanda kuwa hakan yakan jefa al'umma mazauna wannan yanki na Karim Lamido cikin zulumi da kuma fargaba koda a wannan makon ma dai irin rikicin ya sake faruwa wadda har ta kai da kabilun guda biyu suka yi ta farwa juna aka yi ta sare-sare hada ma da wasu mace-mace wadda kuwa a daidai wannan gabar wasu na zaune a asibiti domin karban jinya Muhammad Barau Karimjo tsohon shugaban kungiyar Karimawa dake karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba
wani soja dan al'umman mu wanda yazo gida hutu kuma zo samu dai ana fada tsakanin matasan Fulani ne da wayansu yana hana su ku daina fada a cikin jama'a to gani haka shi sojan ba da uniform yake ba sai shi Fulani da ake fada da shi sai zare takobi sai kai sarawa ainihin wannan shi sojan a wuyansa to sojan da ya ga an kai mishi sara sai ya kokari ya cire rigansa to a cikin cire rigan sai aka ga alamar tabbas wannan soja ne annan sai ayan Fulani suka hau gudu a kasuwa jama'a sun ga yanda Fulani suke gudu a kasuwa su kuma sai suka ruga a guje ana ta guje-guje tabbas wannan shine abun da ya faru sannan kuma lalle al'umman mu sun tashi ca kan Fulani ma sun tashi ca
kuma a nasu bangaren Fulani nayi nasaran zantawa da Ardo Baka Ardo tashi wanda kuma ke zama Ardon Fulani wannan yankin na koyi masa tambaya kan cewar ko ta yaya ma aka yi wannan lamarin ya faru har aka yi ta sarar juna har ta kai ga watsar da kasuwar dake ci mako mako a karamar hukumar Karim
kali ne ya dauki kalin zai akwai wanda yake a tankali da wannan soja ne wai to shi ne ya zo ya nuna wannan kayan nan yaro ne yake shi zai saya kai tankali din ne sai babu baka ta saya bani ne zan saya to akan kalin nan shi ne ya kada fadan na sai ya mali dan Fulani nan ya zara da kamar zai duke da sai aka kama dan Fulani nan fare shi a daba kai ya buga shi a dannan akan bayan sannan kuka taru suna ta dukan mutane suna ta fara mutane
DSP Abdullahi Usman dake zama kakake rundunar yan sannan jihar Taraba shi ma ya tabbatar ma da akuwar lamarin
shi commissioner yan sannan jihar Taraba samu wannan rahoton wato CP Shoko Abimbola PS daga sai ya kiraye DPO wannan karamar hukumar Karim din cewa ya tattaro su duk kawo su na headquarter a nan Jalingo wanda aka zo aka zauna tsakanin al'umman guda biyu mun juna cewa wannan abu ba da ganga akai ba aka sulhunta tsakanin su a nan dai suka koma gida
irin wannan rikicin kabilancin dai ya dade yana tasiri a jihar Taraba inda kuwa ake tare shar rayuka da ma dukiyoyi Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to Allah ya kyauta a gaida Salisu Muhammad Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Pakistan ta faɗa a jiya Litinin cewa tana tattaunawa da shugabannin gwamnatin Taliban na Afghanistan ta kafofin diplomasiya domin warware wani rudani da ya kunno kai a sakamakon sanya wani shingen tsaro a budaddiyar iyakarta da ta raba kasashen biyu. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya shedawa wani taron ganawa da manema labarai a birnin Islamabad cewa kasarsa ta sha alwashin kare muradinta sannan za ta ci gaba da yin gaban kai wajen yin shinge a iyakarta da Afghanistan mai tazarar kusan kilomita 2,600. Babban jami'in diplomasiyar na Pakistan yana mayar da martani ne game da yunkurin da dakarun Taliban na bakin iyaka suka yi cikin 'yan kwanakin nan na hana Pakistan gina wannan shinge. A jiya Litinin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayansa ga Viktor Orban na kasar Hungary da yake neman sake tsayawa takara. Akasarin lokuta firaminista mai ra'ayin riƙau ya kan samu sabani da sauran shugabannin kasashen yamma. Orban wanda yake kan mulki tun shekarar 2010 yana shiryawa zaben majalisar wakilan kasa da za a yi a watan Afrilu ko kuma watan Mayu yayin da jam'iyyarsa mai mulki ta Fidesz Party take fuskantar jam'iyyun adawa guda 6. Jiya Litinin Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce fama da cutar COVID-19 da kasar ke yi wanda nau'in Omicron ke haifarwa a halin yanzu zai sanya matsi sosai akan aikin kiwon lafiya na ƙasa, amma kuma babu wata buƙatar sabon kulle a wannan lokaci. Boris ya yi wannan tsokaci ne ga manema labarai yayin da ya kai ziyara a cibiyar da ake rigakafi a Buckinghamshire. Prime Minister ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da saka ido kan lamarin. Matakan da Birtaniya ta ɗauka yanzu daidai ne domin yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Abokai da masoya da 'yan uwa da kuma aminai na ci gaba da bayyana alhinin rashin Alhaji Bashir Usman Tofa, tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya zaben shekarar 1993 zamanin jamhuriya ta biyu. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗo mana.
An haifi Alhaji Bashir Usman Tofa a watan Yuni na shekarar 1947. Ɗan kasuwa, ɗan siyasa kuma marubuci, Alhaji Bashir Usman Tofa na cikin dattawan arewa musamman waɗanda suka yi fice a fannin kasuwanci da harkokin siyasar Najeriya. Ya riƙe shugabancin kwamitin dattawan jam'iyyar AMPP zamanin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau a jihar Kano, har ma tsohon gwamnan na Kano ke cewa
ya nuna damuwarsa kuma ya nuna haɗin kai da ake bukata a fitar da al'umma daga cikin wannan damuwa. Amma idan mutum ya mutu, abubuwa biyu za suka rage kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, kai masa addu'a kuma a ci gaba da ɗabbaka ayyukansa na alheri da yake kai. Na tabbata ire-irenmu da shauran masu kishin cigaban al'umma da cigaban ƙasarmu za a ɗora a inda Malam Bashir Tofa ya bari, kuma irin gudunmuwa da ya bayar da shawarwari a cikin wannan gwagwarmaya. Wasu ya yi su a rubuce, wasu ya yi su an ɗauka a kafafen yaɗa labarai, za a ci gaba da yaɗa su domin a ƙara gini a kansu. Tabbas ya ba da giɓi, muna fatan Allah sa bayansa ta kyau.
Alhaji Sule ya hamma tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano ne a zamanin jamhuriya ta biyu, ya ce marigayi Alhaji Bashir Tofa na da hangen nesa da jajircewa akan al'amuran jama'a.
A matsayin abokin al'amura na jama'a da muke yi tare da shi, a matsayinsa na shugaba a cikin dattawan Kano, wato an yi barbar hasara ta mutumin da yake da hangen nesa da tsayawa kan al'amuran jama'a da kuma sanin makamar al'amura a cikin rayuwar duniya da ake ciki yau. Abinda muke fata shine ayyukansa na alheri, Allah ya isar masa.
Kokarin sulhunta mutanen da ba sa jikewa da juna na daga cikin halayen Alhaji Bashir Usman Tofa, inji Bashir Hayati Jentile, guda cikin masu bibiyar al'amuran marigayin.
Alhaji Tofa, ni a gaba na haɗa mutumin da kai kara 40 ba sa gaisawa, amma akan a taimake Kano suka samu masala, saboda haka gibi ne da banda Allah wanda zai kawo shi ba, amma Kano ta yi asara.
Shi kuwa sanata Mas'ul El Jibril Doguwa, tsohon sakataren jam'iyyar NRC a jihar Kano, jam'iyyar da Bashir Tofa ya wa takarar shugabancin Najeriya a 1993, na cewa
ɗan demokradiyya ne nagari, sahihin mutum ne, ɗan kishin ƙasa. Lokacin da nake sakataren jam'iyyar NRC a Kano, yake wa jam'iyyar NRC takarar shugabancin ƙasar nan, mun ƙaru ƙwarai da gaske, saboda mutum ne wanda a takaice duk lokacin da ka zauna da shi babu abin da zai koya maka ko kuma babu abin da zai gaya maka sai hikimomi da basira irin na zaman rayuwa.
Tun lokacin da Najeriya ta dawo ta farkin demokradiyya a shekarar 1999, Alhaji Bashir Tofa ba a fiya jin ɗuriyarsa ba sosai a harkokin siyasar Najeriya, amma sanata Mas'udu El Jibril Doguwa ya fayyace dalilan hakan.
Gaskiyar magana, fushi ike da ake tafiyar da al'amura. Ni ya faɗa mu shugabanci na mulkin jama'a da ya shafi ƙasa ya kuma shafi jihar Kano, wannan babu shakka baya masa daɗi.
Hakan da yana nuna yadda za a daɗe ba a manta da rawar da marigayi Alhaji Bashir Usman Tofa ya taka ba a fagen cigaban rayuwar al'umma da jagoranci. Da fatan Allah ya masa rahama ya gafarta masa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Amin ya rabbi. A gaida maji daɗin Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.60, sai kuma kilo 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, kamar kowane lokaci, za ku zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu. A nan Washington DC a gun mana cewa karfe 12:15 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Shi gaba na arewa muke zaton President Muhammadu Buhari zai kawo mana ga 2015 zuwa yanzu ba mu ganshi ba. Abinda muka gani masifa ni daga Katsina nake. Kafin President Muhammadu Buhari ya zo Katsina mu ba mu taba ganin IDP ba.
Wato ɗan
gudun hijira
ba mu da kamfanin shinkafa ko guda daya, amma a zuwa yanzu akwai kamfanin shinkafa guda 17 a jihar Kebbi. Bayan jihar Kebbi haka jihar Kano, ba mu da kamfanin shinkafa ko guda daya, amma yanzu ana da fiye da 20.
Amma ka duba kafin shugaba Buhari ya zo shinkafa nawa take? Ba mu shinkafa 7,000, amma yanzu 27,030. Shinkafa yanzu ba abincin talaka ba ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a shirinmu na farko na wannan sabon shekara ta 2022. Muna fatan mu shigo ta da alheri, mu ga alheri a cikinta, kuma Allah ya kawo mana da kalubalolin da ke tattare a cikinta. Shirin farko na wannan shekara zai dubi alakar shugaba Muhammadu Buhari da yankin Arewa ne. Shin yan Arewa sun ci moriyar mulkin Buhari tun da ya fara shi daga shekarar 2015 kuwa zuwa yau?
Sunana Adamu Hassan Bunun Kashire. Duk abubuwan da suka sa aka zaɓi shugaba Buhari a kansu, to gaskiyar magana a cikin kashi 100 kashi 80 duka ya yi failing. Babban abin da ya kawo shugaba Buhari akan maganar security ne. Maganar security kuma dama akan northeast ne. A northeast din majalolin da suka ji matsala a security su ne Yobe da Borno da Adamawa. So lallai wannan ya danyi sauki a maganar Boko Haram. Ya yi sauki shiwa ba za mu ce ya kare gaba daya ba. Amma abubuwa da suke faruwa kuma a northwest har ya ninninka abin da ya faru. Ruda a northeast saboda da jahohi uku ne suke da mugun matsala akan Boko Haram. Yanzu kuma jahohi sun kai 6 or 7 a northeast da suka samu matsala fiye da matsalan Boko Haram. Yayi kokari alayin Boko Haram kadan, amma alayin bandits da maganan kidnappers wallahi gaskiya totally ya kele.
Sunana Sha'ban Ibrahim Sharada, ni ne dan majalisar wakilai na tarayya da nake wakiltar karamar hukumar birnin Kano da kewaye a majalisa ta 9. Wallahi tallahi ina gaya maka tsakani da girman Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala, duk abin da Buhari zai wa arewa gurgudu a matsayinsa na dan adam yayi, domin ba shi zai fita je yaƙi nan ba, collective effort ne. To sai mu gode ma Allah domin campaign din da aka fito ake wa shugaban kasa tun daga lokacin da ya fito a shekara ta 2003, amma abin da kawai ake mai take da shi mai gaskiya. Sai mu tambaya mu ji wannan kalmar da ake makalamar ya tashi daga ita? In bai tashi daga ita ba, sai mu sayi wa arewa adalci, amma masifu na rayuwa na duniya. Manzon Allah da Allah subhanahu wataala ya yi magana cewa ba za mu canja wa al'umma halin da suke ciki ba har sai al'umman nan sun canja daga cikin ɗabi'unsu. Wanne irin tabargaza ce ba a yi a ƙasar nan? Daga 'yan siyasar zuwa ga ma'aikatan gwamnatin zuwa 'yan kwangilar zuwa 'yan ƙasar.
Haka ne. To kamar da na gabatar, wannan shine maudu'in da zamu share fage da shi a sabon shekarar nan, duba alakar mulkin shugaba Muhammadu Buhari da jihohin arewacin Najeriya, inda daga cikin su ya fito. A cikin wannan kashi na farko na muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hika ya shirya mana tsakanin Bashir Ahmed, halimin shi shugaba Buhari mai kula masa da hanyoyin sadarwa na zamani, da kuma Professor Yusuf Usman, babban sakataren hukumar inshora na ƙasa na dake nan fa, za mu duba tutuwa da dama wanda za su nuna ko Buhari ya kula da arewar ko bai kula da ita ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga Nasiru da bakin nasa.
Masu sauraron wannan shiri na tsaka mai wuya, barkanmu da sake shigowa sabon darasi da za mu tattauna daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Kuma darasinmu na wannan shiri shine shin shugaba Buhari ya yi wa arewa adalci, wato kasancewarsa daga yankin arewa daga daura jihar Katsina arewa maso yammacin Najeriya. A cikin wannan shiri ina tare da manyan baki da za su tattauna da suka hada da mai taimakawa shugaba Buhari kan kafafen labaru na zamani Malam Bashir Ahmad, sai kuma tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya Professor Usman Yusuf. Malam, barkanku da shigowa wannan zauren.
Barka da, assalamu alaikum.
To, yanzu za mu fara Bashir, bari mu fara ma daga gare ka. Yan Arewa sun zaɓi shugaba Buhari har sau biyar, wato in ka yi lissafi daga 2003 kenan zuwa 2019, kuma shi ne zaɓe na ƙarshe. A kowanne cikin zaɓen nan sun ba shi kuri'u da suka dace da zai iya cin zaɓe. Shin menene za a faɗa? Za a ma tambaya, don na san kai ba za a yi mamaki ba in ka ce shugaba Buhari ya yi abubuwan kirki ga 'yan Arewa. Amma ga tambayar, shin shugaba Buhari ya yi wa Arewa adalci?
Warai da gaske, shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Arewa adalci. In ka kalli daga lokacin da ya zo da kuma irin abubuwan da ya kawo, akwai abin da ake cewa policy, wato tsari na gwamnati. Lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo Arewa, babu abin da muka fi tashin hankali a lokacin, ya zama shi ne ya fi komai tashin hankali ga 'yan Arewa, kamar harkan security Arewa maso gabashin ƙasar nan. Sannan kuma abin da ya fi dubawa, shi ya fi maida masa da hankali, ya fi tayar masa da hankali, shi ne yadda mutane suke yawo. Ice duk lokacin da ya je yakin neman zaɓe, daga airport har zuwa inda za a yi taron yakin neman zaɓen, ya ga mutane tun daga airport har wannan wurin, hankalin sa yana tashi. Ya zuwa kokarinsa shi ne ga cewa to me Arewa take bukata. Ƙasar Najeriya ta rabu kaso biyu, da yankin Arewa da yankin Kudu. Kudu maso yamma su Lagos kenan, ko wancan yankin Yarabawa su suna da ruwa, wanda kowa ya san ruwa arziki ne, za a iya shigo da kaya, za a iya fita da shi. Da yayin sauran yankunan guda biyu na Kudu, su kuma akwai man fetur da kuma kasuwanci. So yankin Arewa za mu iya cewa gaba ɗaya yankunan uku na Arewa, harkan da muke yi ita ce harkan noma, sannan da sauran abuwa, jima da kiwo da sauransu. Amma dai noma shi ne babban abin da yake rike da yankin Arewa. A wannan da aka zo bayan ya shigo mulki a shekarar 2015, ya zauna da duka waɗanda ya kamata su fito da abubuwan da za a taimaki kowane yanki a ƙasar nan. Na Arewa aka ce aka mai da hankali akan harkar noma, shi ne abin da zai zama alfani ga Arewa, wanda a cikin irin wannan shiri shirye-shirye na gwamnati an san da an fito da irinsu Anko Barowas, wanda ya ji wato lamani da ake ba wa manoma, shi ne ya dage ya ce babu wani manomi da sai ya nuna wani abu nasa, wanda ake cewa turanci collateral, kafin a ba shi lamani. Sannan kuma aka cinye irin wannan ruwa da ake ɗorawa mai yawan gaske, shi da kansa ya je jihar Kebbi a kaddamar da wannan shirin, wanda directly ake karɓar kuɗi daga babban bankin ƙasa CBN. Dukkan wanda suke bibiyan irin wannan shiri kowa ya san irin nasarar da aka samu. Domin a jihar Kebbi a lokacin da aka zo aka fara wannan shirin, ba mu da kamfanin shinkafa ko guda ɗaya, amma a zuwa yanzu akwai kamfanin shinkafa guda 17 a jihar Kebbi, wanda kowanne yana amfani. Bayan jihar Kebbi haka jihar Kano, ba mu da kamfanin shinkafa ko guda ɗaya, amma yanzu ana da fiye da 20, wanda wasu na jaji na gani shi ma shugaba Muhammadu Buhari zuwan da ya Kano a cikin shekarar 2017 ya ji ya buɗe wasu, dukkana kuma mutane ba na gwamnati ba, domin a ga cewa an farfaɗo da wannan harkar noma.
Wato Bashir, tun ma kafin watakila ka zo lissafin mutane da za ka ce an naɗa, yawanci 'yan Arewa, bari mu je mu ji abin da Profesa Usman Yusuf zai ce. Rock, ka yi aiki a da shugaba Buhari nan, kai ma ka yi mukami a gwamnatin nan, shin me za ka ce? Ka ji abin da Bashir ya faɗa kan lissafin ayyuka na cigaban ƙasa da shugaba Buhari a yankin Arewa?
Assalamu alaikum ya jama'a, Malam Nasiru Haji Bashir. Na yi aiki amma gaskiya ba kusa da shugaban ƙasa ba. Sadda na aiki da shi ma wallahi ban taɓa ganin shi da yawa wannan aikin. So kusanci na ba kamar irin na Alhaji Bashir ba. Wato zan ba da ansan nan, a'a, ya yi ma Arewa adalci, saboda da yawan 'yan siyasa an zaɓe su don President Muhammadu Buhari. Inda ba dan shi ba wanda zai zaɓe su, saboda haka sun bi guguwar President Muhammadu Buhari, sun ji zaɓe, saboda haka amma a'a, dan Arewa cigaban da muke zato za mu samu in President Muhammadu Buhari ya hau, ba mu same shi ba. Kamar Hausa sun ce, kamar na mai shiga rijiya ne ba, ka shiga kana ta zuwa dip. So ba mu samu ba, zan wato dan adam da zahiri yake aiki riga abu a ƙasa tun shekara 2003 da shugaba Muhammadu Buhari ya fara siyasa, ya fara zabe har zuwa 2015 da 2019 abubuwa uku ya ma ɗan Najeriya alƙawari. Alƙawura uku: na farko cewa zai inganta tsaro a ƙasa, na biyu ya ce zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, na uku kuma zai yaƙi cin hanci da rashawa. So wannan alƙawuran nashi uku zan duba, duk wasu abubuwa kuma za su biyo baya.
Probably za ka duba su ko kuma za a bi su da kyau, da ke dama za mu zo mu yi maganar tsaro da sauransu. Kamar misali abubuwan da shi Bashir lissafa na ayyukan noma shinkafa a jihar Kebbi, duk da tabbas shinkafar akwai ta Najeriya yanzu, amma watakila wasu za su yi kukan cewa ba su da ko kudi, ba su iya siya ne kawai.
Amma ka duba kafin shugaba Buhari ya zo, shinkafa nawa take? Buhu shinkafa 7,000, amma yanzu 27,000 da 30,000. Shinkafa yanzu ba abincin talaka ba ne. Kuma daga kasuwa nake a boda a Jibiya an yi blocking, an rufe boda fiye da shekara ɗaya, wata 17 ka shinkafa ta shigo. Habbin mutane ake yan custom suna harbiya don sun shigo da shinkafa. Jama'a suna ta korafe cewa kare shinkafa ya fi kare ɗan adam. A Katsina muna gani har kasuwa ake bi a je a fasa shaguna a kwaso shinkafa. Saboda haka shi gaba na arewa muke zaton President Muhammadu Buhari zai kawo mana ga 2015 zuwa 20 zuwa yanzu ba mu gan shi ba. Abinda muka gani masifa, ni daga Katsina nake, kafin President Muhammadu Buhari ya zo Katsina mu ba mu taba ganin IDP ba,
wato yan gudun
hijira. Yanzu kuma cikin kananan hukumomi 34 a Katsina, 13 kusa da dajin nan Rugu daga Jibiya zuwa Sabuwa a ƙasa, duk hankali tashi yake, wato ɗaya cikin uku Katsina hankali ya tashi suke. Ƙauyuka ba sa nan, amma matan mu kaɗe an kwakwashe shanu, an kokona mutane mata ba su iya kwana gida ɗaya cikin uku.
To a gaishe ku malamai, wannan shine kashin farko na wannan muhawara da muka fara game da kamun ludayin mulkin Buhari da yadda ya shafi jihohin arewacin Najeriya. Ya Allah ya kama rana da yau, za mu dawo mu ci gaba da duba wannan, kuma musamman za mu taɓa wasu daga cikin alƙawarin da shi shugaban ya yi wanda suka shafi abubuwa kamar samar da tsaro da wutar lantarki da gyara tattalin arziki har da ceto 'yan matan Chibok. Ya cika wannan alƙawarin. Yanzu kama madadin su bakin namu Bashir Ahmed da kuma shi Professor Usman Yusuf da kuma shi wakilin sashen Hausa na muryar Amurka da ya shirya muhawara Nasiru Adamu Kaya, Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To madalla ga da malamai, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
An ci cewa shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Rasha, kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin wani lokaci cikin wannan watan. Manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare domin dakatar da ci gaba da yaduwar makamar nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar, kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce. Mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai, a lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
To madalla masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Sashen Hausa na muryar Amurka na mika saƙon taya murna ga Alhaji Muhammad Idris Wamban Gumel, kuma hakimin sulatan karkar a jihar Jigawa, murnar cika shekaru 45 akan karagar mulki. Allah Ubangiji ya ci gaba da taya riko tare da baiwa mai girma hakimi damar sauke nauyin da ya rataya a wuyarsa. Amin. Domin sake jin wannan shirin da masauran shirye-shiryen mu sai a je shafin mu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Kadir Isa ta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Malam Zubairu. Ni Sarfila Hashim Gumel da na haɗa na shirya daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima da hantsi. Assalamu alaikum.